Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dialog FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a hanyar sadarwar internet a kodayaushe lokacin da ake bukata a vohausa.com ko sashenhausa.com. Masallu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 12 ga watan Oktoba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alher Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta tsayar a matsayin ranar gani ta duniya. Haka kuma muna da rahoto akan shirin daukar matakin da gwamnatin Najeriya ke niyyar yi na hana likitocin da ke aiki a asibitocin gwamnati yin aiki a asibitoci masu zaman kansu. Ta dalilin haka ne za mu bude layukan waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan ko wannan matakin da gwamnatin Najeriya ke niyyar dauka ya dace. Akwai mu kuma da labaran wasanni. Kada a manta lambar da za a kira ita ce 202-2655-2655 sai a ƙara alamar tarawa wato plus. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Amurka ta ce za ta janye daga kungiyar UNESCO tana kuma zargin kungiyar da nunawa Isra'ila wariya. Kakakin ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta faɗa wata sanarwa cewa an ɗauki yanke wannan shawara da muhimmanci kuma manuniya ce kan irin yadda Amurka take bayyana damuwa da rauni da ke akwai a UNESCO da kuma buƙatar yin muhimman garan bawul da daina nunawa Isra'ila wariya. Janyewa ta Amurka za ta fara aiki ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 2018. Yan sa'o'i bayan sanarwar Isra'ila ma ta sanar da cewa ita ma za ta fice daga kungiyar ta Majalisar Dinkin Duniya.
Rundunar sojan ƙasar Pakistan ta sanar yau Alhamis cewa ta kwato ba Amurka Caitlin Coleman da mijinta dan asalin ƙasar Canada Joshua Boyle da ƴaƴansu guda uku a wani yankin kabilu da ke kan iyaka da Afghanistan. Iyalan sun bace ne a Afghanistan cikin shekara ta 2012. Kungiyar Taliban kuma ta dauki alhakin garkuwa da su. Kungiyar ta kuma fitar da fayafayen bidiyo biyu da suka nuna lokacin da suke tsare da su. Kungiyar mayakan ta buƙaci a saki mambobinta da aka kama kafin ta yi musayar su da Boyle da matarsa. Ta haifi ƴaƴan ne a lokacin da suke tsare. Sanarwar rundunar sojin ƙasar Pakistan ta ce an gudanar da aikin ceton cikin nasara a yankin kabilu na Kurram kusa da kan iyaka da Afghanistan jiya Laraba tare da taimakon bayanan binciken asiri na ƙasar Amurka. Sanarwar ta ƙara da cewa cibiyoyin leƙen asirin Amurka sun sa ido kan inda suke suka kuma shaidawa Pakistan ranar 11 ga watan Oktoba ta shekarar 2017 ta cibiyar kan iyakar Kurram. Mutanen da aka yi garkuwa da su suna cikin koshin lafiya an kuma mayar da su ƙasar su ta asali. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ya yaba da sakin iyalin daga hannun kungiyar 'yan ta'adda ta Haqqani dake da alaka da Taliban. Ya kuma bayyana lamarin a matsayin ci gaba a dangantakar Amurka da ƙasar Pakistan.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Hamas ta Falasɗinawa ta ce ta cimma yarjejeniya da abokiyar hamayyar ta Fatah dangane da sasantawa a fannin harkokin siyasa. Shugaban kungiyar Fatah Ismail Haniyeh ya fitar da sanarwa yau Alhamis da ke cewa bangarorin biyu sun cimma matsaya bayan tattaunawa ta kwanaki biyu a Alkahira ƙarƙashin abin da ya kira ɗaukar nauyin ƙasar Misira. Haniyeh ya ce za a sanar da abin da yarjejeniya ta kunsa nan gaba a babban birnin ƙasar ta Misira. Kakakin kungiyar Fatah ya tabbatar da sanarwa a wata hira da kamfanin dillacin labaran ƙasar Faransa. Rahotanni na nuni da cewa yarjejeniyar ta kunshi shirin miƙa kula da shi shige da fice kan iyakar Rafah a Gaza ga gwamnatin haɗin gwiwa ta kuma kunshi tura jami'an 'yan sanda 3,000 a Gaza. Bangarorin biyu sun amince da kafa gwamnatin haɗin kai ne a shekara ta 2014, amma Hamas ta ci gaba da iko da Gaza daga inda kuma take gudanar da ayyukanta.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben ƙasar Congo ta ce ba za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka dade ana jan kafa a kai a ƙasar da ke Afirka ta tsakiya ba sai a shekara ta 2019. hukumar ta bayyana yau Laraba cewa har yanzu tana kan rijistar masu zabe a yankin kasar da ake fama da tashin hankali kuma za ta buƙaci ƙarin kwanaki 504 kafin ta kammala shirye zaben. Ana fargaban cewa sanarwar za ta ƙara ƙarfafa hamayya tsakanin shugaban kasar Joseph Kabila wanda kane kane bisa kadagar mulki bayan cikar wa'adin mulkinsa a watan Disamba shekarar da ta gabata da ƙungiyoyin hamayyar kasar ta Congo. Kin sauka daga kadagar mulkin da Kabila yayi ya haifar da tashin hankali da waɗansu lokuta aka samu rasa rayuka a Kinshasa babban birnin kasar. A halin da ake ciki kuma hukumar zaben kasar Kenya ta ce za a ba dukkan ƴan takarar shugaban kasar guda 8 damar tsayawa takara a zaben da za a saki gudanarwa bayan soki zaben da aka gudanar a watan Agusta. Labarin duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji daga farko, gwamnatin Najeriya na shirin daukar matakin hana likitocin da ke aiki a asibitocinta yin aiki da asibitoci masu zaman kansu, sai dai lamarin ya samu rarrabuwar kawuna. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Galibi dai an sami rarrabuwar ra'ayoyi kan wannan mataki na gwamnatin tarayya, inda take son hana likitocin da ke mata aiki yin aiki a asibitoci masu zaman kansu. Barista Modibo Bakari lauyan tsarin mulki ne.
Aikin na likitoci suna ƙarƙashin civil service ko a federation ko a jiha, sai a duba a cikin civil service kuma wani aiki suka ba ma'aikacin gwamnati izini ya je yi wata sana'a banda noma. Jami'in gwamnati daga dama yana iya halar noma a matsayin sana'a sana'a na to banda wannan babu doka na civil service wadda ya nuna zaka je kana sana'a kana aikin ka na gwamnati kuma kana aikin ka na kanka ka hada gabaki da lokaci daya. Wannan gwamnati na da yanci a hana su.
A Najeriya dai galibin asibitocin gwamnati ba su cika biyan bukatun lafiya na yan kasar ba, domin hatta shugaba Muhammadu Buhari da kansa sai da ya takai komo tsakanin Abuja da birnin London wajen neman magani. A cewar Dr. Kabiru Dallaji Lawanti, in za a irin wannan doka to ta shafi kan mai uwa da wabi.
Ba inda har za a sa irin wannan dokan to ya kamata a ce ya shafi duk ma'aikatan lafiya ne, ba wai kawai a ce likitoci ba. Shi likita kawai bangare ɗaya ne daga cikin bangarori na ainihin ma'aikatan asibiti. In ka ce likita kar ya yi aiki a asibitoci masu zaman kansu, waɗannan asibitoci masu zaman kansu su ne waɗanda kuma mafi yawan al'umma suka dogara kansu. In mutum bai je waɗannan ba sai dai ya bar ƙasan ya tafi wata ƙasa don neman magani. Mun ga jami'an gwamnati ma suna tafiya neman magani a ƙasashen waje. Ina ga talaka wanda bai da wani zaɓi banda waɗannan irin asibitocin. Saboda haka in za a haramta ya kamata a ce an haramta gaba ɗaya.
Mala in ka ce an haramta gaba ɗaya me kake nufi?
Abin da nake nufi kowane ma'aikacin lafiya in dai yana asibitin gwamnati ne a haramta masa aiki a asibiti mai zaman kansa, ya dawo su mai da hankali wajen aiki a asibitocin da aka ɗauke su aiki kuma ake biyan sa. Na ita ɓangaren gwamnati kuma ta tabbatar ta wadatar da wa'annan asibitocin da ainihin kayan aiki.
Barista Yakubu Sale Bawa ya yi tilawar sansanar irin wannan al'amari.
Ainihin matsalar da aka fara a kai an fara da lauyoyi ne, idan kana lecturer da za kuma ka je kana aiki a waje ba. Amma lokacin General Grand Babangida sai lauyoyi suka je kotu suka faɗi NTC cewa idan kana lecturer za ka iya zama kuma ka je kotu ka shiga kuma kai naka private practice. Amma yanzu gwamnati ina ganin ta ya cewa ana samun matsala. Lallai ni a nawa ra'ayin a ce a hana su ba, amma ya kamata a duba a gindaya masu wasu sharuɗa. Ka ga likita yana aikin gwamnati, ka ga mara lafiya an ɗauke shi daga wajen gwamnati da yake kuma ya je asibitinsa, asibitin shi zai je tafi kuɗi kuma ya masa aiki. To wani abubuwan suna faruwa, amma a hana ai ministan shari'a ma a jiyan yake sun sa kwamiti da zai duba. To za mu ga menene kwamitin za su duba kuma me za su so da shi da zai zama da ke masu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Yau da na ce ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar gani ta duniya, ta dalilin haka ne wakilinmu da ke Ibadan ya samu zantawa da wasu masu larurar gani.
Ranar 12 ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe don makafta da masu fama da lalurar makafta. Akan haka ni tattauna da wani makahu
Muhammadu Bello. Ni makahu ne ba.
To wannan lalura yaya ta same ka?
Wannan lalura shekara 2006 ina Lagos lokacin ina wurin zamne
can a Lagos ko?
Can a Lagos.
Sabayaba.
To ina kasuwanci ina tirida. Sai bin sai dan soma min.
To wancan lokacin da kake Lagos can ya ba kana makahu ne ko ko idan ka biyu?
Ido na biyu. Ina kasuwanci, ina sayar da sigari haka da madara haka da sauran abubuwan da suke sayarwa.
To ya abin ya fara gare ka?
To da farkon idan soma min ina jin ciwon kai, bayan ciwon kai din nan kuma yanzu kasala haka. Ina jin jiwon lokaci haka ne abin ya soma min lokacin.
To lokacin idanunka sun fara ciwo?
Ba su ciwo ba, suna min kaikai ne wannan lokaci.
To ka je wurin likita?
Na je General Hospital. Asiti Mutla na wajen Sabayaba
na Lagos.
Na Lagos na wajen Sabayaba Oyibo din Lagos ba na miji.
To kaga likita da kaje?
Na je likita sai auna ni sun ka rubuta min wani magani suka ce to mu rika sai wannan magani da safe da madace nikan rika digawa idanun na haka ya ga min a lokacin.
Amma da kan rika diga ma wannan maganin duk dai baka ji dama ba kenan.
To ina digawa dai sai na gare ko wani lokaci kuma duhun da yana karuwa. Sai kuma ni bar wannan wuri ni je gida din nan kai. Ne kuma area Fadama Maurida. To sai kuma ni tashi ni je Faraku nan babban asibiti din nan na idanu Bako din nan ni je wurin muka yi mako daya wurin muka ga likita ya auna abinda shi kai sai ce to yanzu abin nan ko da ya aikin ai nan da gaba abin fa ba zan gani ba sai dai a hankula kawai ba za su kaɗi kuɗin nawa ba. Sai kuma libar wurin kuma ni sake dawo a gida ni zo asibitin birnin Kebbi Fatilami mun kai shekara ɗaya muna zuwa. Sai kuma lokacin sun kaɗa min gaskiya sun ka ce min to kai haga laluran ganaka Turawa masu aikin jijiyan nan ba su birnin Kebbi yanzu kawai sai dai ka hankula. Sai na fara rikatowa nan Ibadan din nan.
A wace shekara ce idanun ka bar gani gaba ɗaya?
Lokacin na bar gani gaba ɗaya da takwaɗin da sai an sai nauyi kwarai
sai zamba ha ganin komai.
To sai zamba gani abin da maganin komai ga lokacin 2008 din nan.
Waɗanne irin matsaloli kake fuskanta yanzu game da rashin waɗannan idanu?
To matsaloli kan aya kuwa matsaloli don duk wanda komai sai an taimaka ma kai da kai ke komai da kanka yanzu kasance laluran dai sai kaga ɗan wani miza kana sai tare da yaro ai haka akwai matsaloli ko?
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umaru Tambuwal kafin buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga Damaturu. Wace magana daga Damaturu?
Abakar Bulle.
Haji Abubakar muna jin ka.
Yawa. Akan menene yake magana ne?
Ai baka saurara ba akan yunkurin gwamnatin Najeriya na dakatar da likitocin da ke aiki a asibitocin ta su daina aiki a asibitoci masu zaman kansu.
Eh gaskiya yana da kyau sosai. Haka saboda zaka je ka samu mutum yana a asibiti ana ta jigila ba wani likitoci shi ne da yana da kyau da a samu da alakatar da su din yana da kyau.
To madalla mun gode. Bari magana daga Kwara. Wa ke magana daga Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Alhaji Garba Dina Sokoton Najeriya.
To Alhaji Garba muna jinka.
Eh sai dangane da wannan gaskiya mataki da aka dauka to mataki na wanda yayi daidai dai idan muka duba gaskiya ya kamata a ƙara inganta musamman ma aikin likitoci ba tare da masu zaman kansu ba dan irin wannan abubuwa suke sa ana samun matsaloli kware da gaske ga abin da shi kiwon lafiya dan muna kira ga ita kanta gwamnatin tarayya ta ƙara jajircewa na ganin cewa ana samun ingantaccen likitoci da kwararri masu yin aiki tsakanin da Allah
to mallam mun gode bari mu gare zaya kebbi wayi daga kebbi
na nasuru mamman daga nan jihar kebbi zuru local government koto area
to muna sauraron kamar nasuru
eh to gurin mota anan tsakani da Allah bai kamata a ce wai muna da likitoci a Najeriya ba amma wai babu aiki babu kayan aiki sai ga likita ya je waje yana aiki amma wai nan gida a ce babu kayan aiki kaga wannan mun shawara da zamu ce illa dai gwamnati ta duba musu gaiwa a ce dan Najeriya sai ya je wata ƙasa ya yi aiki kwalkwalwa ko aikin wani abu zan baka misali nan akwai wani nan Udut nan Sokoto Udut hello
ina jinka muna jinka
eh nan Sokoto Udut ya kai dan shi a duba aka ce mai likitan bayanan yana waje ya je aiki sai ya dawo sai da ya jira ya dawo sannan aka yi mai wannan aiki sai na wani haka mu yanzu abin da muke a gwamnati shine ya kamata a ce ta duba ta taimaka ma likitocin mu da su dinga kula da mutane yadda ya kamata da kashe na muku fata alheri
to madalla bari mu gare za ka Kaduna
to barka da lasari Alhaji ya aiki
alhamdulillah ne ya sunan mai magana
to sunana Murtala ina kiran ku da garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya
to Murtala muna sauraron ka
to da shawaran da zan ba gwamnati ta fara gyara asibitoci ta gina sababbin asibitoci ta kawo kayan aiki a tabbatar asibitin nan komai yayi daidai yanzu za ka ga ba mu jin dadi irin su Abubakar Ladan da kuke Dr. Ladan da kuke fira da shi kaman gobe ma za ku yi da safe akwai manyan doktoci a kasashen duniya a Najeriya ne amma an ka tambaye su ya ba za ku dawo gida ba ko da sun dawo da kwarewar su kila ba kayan aiki a asibitin nan amma da gwamnati ta inganta asibitoci sai a ce to sai su tsaya yanzu ko sun tsaya kila ba kayan aiki a zasu ya da shi ta bacci ko kuma suna ji suna gani mara lafiya ya halaka kenan to ni abin da ra'ayina kenan fara gyara asibitoci da kayan aiki sai a kafa wannan tsari da zai fi daɗi da fatan za ku tashi lafiya
to madalla mun gode bari mu gaza jihar Lagos wai daga Lagos
salamu
wa alaikum salam mai magana daga Lagos ya sunan mai magana
Na ji na jira Kano ina kiran ku daga Lagos.
To muna sauraron ka.
To ni ra'ayi na kan wannan lamarin. Abin da nake so gwamnati da za ta yi ya kamata ake ta fara inganta asibitocin tukunna. Ta inganta asibitocin to daga baya kuma sai a kafa irin wannan dokar wanda idan sun da an riga an inganta kaga kowa ya riga ya sani akwai kayan aiki sannan kuma ita kuma gwamnati tana biyan hakkokin su. Akai shi ne kawai abin da gwamnati ya kamata ta yi a kai.
To madalla mun gode sai mu gaza kuma zuwa Kaduna. Waye ke magana da Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alaramma muna jin ka.
Wato ni a tunanina ko a ra'ayina dama yana cikin tsarin kundin aikin gwamnati cewa duk wanda aka ɗauke shi aiki to fa ba zai wani aiki ba in dai ba wai noma ba ne zai yi. Ne ya ciyar da kanshi da kuma iyalin shi to amma mun bincika mu a wata ƙasa za ga likitocin albashin da ake ba su bai ma isa kuma kamar yadda ƴan uwa suka yi magana ba kayan aiki da sauran irin waɗannan abubuwan da kuma kayan more rayuwar su kansu likitocin to tun farko gwamnati kafin ta kai kasance ta inganta albashin likita da gurin kwanan shi da na iyalan shi da komai da komai kasance an ɗauke mishi kuma a zuba magunguna da kayan aiki to in akai haka ba a laifi ba na gode
to madalla mun gode kwarai Ibrahim Alaramma bari mu gare da Azare wa ke magana daga Azare
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kana magana da Komar Sa'idu da kuwa daga Azare a jihar Bauchi Najeriya
to Komar Sa'idu muna sauraron ka
yawwa jawabi na farko wato yawanci mu Najeriya akwai dan matsaloli a tattare da mu kanmu kafin ma gwamnati yawanci wasu asibitocin za ga suna da kwararrun kayayyakin aikin amma sau tari sai kaga gwamnati tana biyan mutum amma sai ya je wa innan private hospital wato asibiti masu zaman kansu yana aiki to da farko abin da zan yi kira da gwamnati ta dakula wa innan asibitoci na waɗannan na masu hannu da shuni sannan ta gyara dama already akwai asibitocin gwamnati wanda suna gyara irin su Federal Medical Center din nan na gwamnatin tarayya yawanci suna da kayayyakin aiki ƙwararru na zamani amma sau tari sun kaga an je asibitin kuɗi to in dai za a yaka to in aka ce wai za a hana amfani da wannan asibitocin a hana likitoci to amma in dai asibitocin suna nan kuma ai abun ba zai yiwu ba saboda mutane za su je wannan asibiti tunda ba gate din asibitin za a je a ce kar mutun ya shiga ba to wannan ga da farko gwamnati ta dakula wayannan asibitocin sannan ta zo ta ci gaba da yin gyara a nata saboda already na kan ma akwai wanda suke gyara gaskiya wasu kuma ba sa gyare musamman muna kai kukan mu ga irin asibitoci na jahohi wannan su ne gaskiya ana cikin haula'i yawa daga Sa'idu da kuwa Azare ya tashi lafiya
to malalla mun gode da jin naka ra'ayin bari mu gara da Kaduna wahi da kira da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum salam
kuna magana da Alhaji Raju Garo mai radio recorder a cikin kasuwar kawo Kaduna Najeriya
kamar Rabi Garo mu je zuwa
gaskiya a koda yaushe dai gyara kayanka bai zama sauki marwa ba kuma da wannan ne muke ba ita kanta gwamnatin tarayya shawara maganar a ce asibitoci gabaki ɗaya idan ya zama na cewa wai an hana su dan a hana sun ma ba shi bane zai kawo mana mafita a koda yaushe dai yana da kyau mu kasance masu kishin namu idan muka sa kishi ƙasa zo ka sa kishin namu a kanmu kuma akwai wani babban ƙalubale da mu 'yan Najeriya muke fuskanta maganar a ce wai yau duk wanda bai da lafiya sai wasu an ɗauki wasu an kai ƙasashen waje wannan ina tunanin shi kanshi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wa ɓangaren kiwon lafiya na ƙasa a ƙasar nan yana da kyau su kansu shugabanni da wannan ne muke ba su shawara yana da kyau su zo cikin gida gabaki ɗaya Najeriya duk wanda bai da lafiya a ɗaya iya Najeriya a mai magani wannan shi ne zai kawo
bari mu aje abin nan daga nan wurin saboda lokaci na daga mana hannu sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji sabon abokan aiki mu da wani sabon maudu'in da ake tattauna a kai. Sai yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 4:51 yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasashen Mali da Ghana sun sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na 16 na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 yanzu haka ake fafatawa a ƙasar India. Mali dai ta doke New Zealand da ci 3-1 a wasan ƙarshe na matakin rukuni-rukuni a yau Alhamis inda ta ƙarƙare a zaman ta biyu a rukuninsu na biyu ƙasa da Paraguay wacce ta doke ƙasar Turkiya ta kuma zo saman rukunin da maki 9. Ita ko kasar Ghana ta yi wajarar da mai masaukin bakin gasar wato India bayan da ta doke ta da ci 4 da nema a birnin New Delhi. Ya zuwa yanzu dai kasashe 22 ne suka sami tabbacin gurbi a babbar gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya daga cikin kasashe 32 da za su fafata gasar ta shekara ta 2018 a kasar Russia. Sun kuwa hada da masu rike da kambin gasar wato kasar Jamus da kuma zakarun gasar har sau 4 wato kasar Brazil da kuma mai masaukin baki wato kasar Russia. Sauran kasashen da suka yanki tikitin gasar sun hada da Argentina da Belgium da Colombia da Costa Rica da Ingila da Faransa da Iceland da Iran da Japan da Mexico da Panama da Poland da Portugal da Saudi Arabia da Korea ta Kudu da Spain da Uruguay da Masar da kuma Nigeria. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal Arsene Wenger ya yi riga malam masallaci inda ya taya tsohon dan wasansa George Weah murnar lashe zaben shugaban kasar Liberia tun ma ba a bayyana sakamakon zaben ba. Wasu rahotannin ƙarya ne suka zagaye kafafen sadarwa na internet waɗanda ke cewa Weah ya lashe zaben shugabancin kasar to amma fa ba a kokai ga bayyana sakamakon zaben ba a hukumance. Wenger ya horar da tsohon dan kwallon George Weah a shekaru 1990. Weah na cikin 'yan takara 20 da ke neman kujerar shugabancin kasar ta Liberia a zaben da aka gudanar a makon nan. Ya sha kasa sau biyu a takarar da ya yi a can baya to amma a yanzu yana daga cikin 'yan takara na sahun gaba da ake hasashen za su iya maye gurbin shugaba Ellen Johnson. To sai dai masu lura da al'amura na hasashen cewa zaben zai iya kaiwa zagaye na biyu domin ko wajibi ne dan takara ya sami fiye da kashi 50% na ƙuri'u kafin ya yi nasara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na cikin alhini sakamakon mummunan harbin da ya afku a Las Vegas yayin da ake kada-kada a fili a ranar 1 ga watan Oktoba wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 58 da raunata ɗaruruwa. An samu maharbin a mace sakamakon ciwukan da ya jiwa kansa a ɗakin hotel ɗin da ya aiwatar da wannan hari. Ya zuwa yanzu masu bincike ba su gano abin da ya sanya wannan mutum ya gudanar da kisan kiyashi mafi girma a tarihin Amurka a baya-bayan nan ba. Amma hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI ta ce babu wata alama da ta alakanta wannan aika-aika da aikin ta'addanci ya zuwa yanzu. Shugaba Donald Trump ya je zuwa Las Vegas inda ya gana da waɗanda al'amarin ya shafa, ya kuma yi magana da waɗanda suka fara kai ɗaukin farko da jami'an tsaro da kuma fararen hula waɗanda suka kai ɗauki ga 'yan ƙasarsu a yayin harin. Akwai mutane da yawa a cikin waɗanda aka ambata da fari, mutane irin su Jonathan Smith, wanda ya ceci kusan mutane 30 kafin ya fadi sakamakon harsashi biyu da ya same shi. Wani ɗan sanda mai suna Tom McGrath da baya cikin aiki ya ja shi domin cetonsa. Ko kuma direban tasi John Zakura Jimenez, wanda ya rika shiga cikin inda tashin hankalin yake yana kwashe mutane daga gurin. A jawabin da ya yi wa jami'an tsaro, shugaba Trump ya yi addu'ar Allah ya albarkaci maza da mata da ke kare mu, ya kuma kawo sauki ga iyalan waɗanda suka jikkata. Da waɗanda suka jikkata zuwa waɗanda suka rasa rayukansu, ya ƙara da cewa a cikin duk tsanani muna da kyakkyawan zato akan maza da mata da suke sadaukar da rayuwarsu kan kare al'umma.
We cannot be defined by the evil that threatens us or the violence that incites such terror.
Shugaba Trump ya ce ba za a bayyana mu da mummunan abin da ke mana barazana ba, ko kuma tashin hankalin da ke saka tsoro ba. Za a bayyana mu ne da soyayyar mu, kulawar mu da kuma kokarin mu. A cikin wannan mawuyacin hali ko kuma a cikin wannan lokaci, abin da ya fi haske shine kyawun hali da ke kwarara daga zakatun al'ummar mu. Allah ya albarkace mu da jarumai.
As one eyewitness recounted this week, while everyone else was crouching, police officers were standing up as targets, just trying to
kamar yadda wani wanda ya gani da irin sa yake bada labari a wannan makon, yayin da kowa yake ladewa, jami'an yan sanda tsayawa suka rika yi a matsayin ma'auni duk don kokarin nuna wa mutane inda ya kamata su bi. Iyaye da mazaje suka rika amfani da jikinsu don yin garkuwa da kare masoyansu. Amurkawa sun rika kutsawa cikin ruwan harsashi don ceton waɗanda ba su sani ba. Shugaba Trump ya ce, a watanni masu zuwa za mu ci gaba da juyayi ko kuma tunawa tsoron abin da ya faru. Amma za mu yi wannan juyayi tare, za mu daure ɓacin ran tare, kuma za mu fi ƙarfin wannan al'amari tare a matsayinmu na Amurkawa. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tuma dalla yanzu kuma sai takaitaccen labaran duniya.
Amurka ta ce za ta zanye daga kungiyar UNESCO, tana kuma zargin kungiyar da nuna wa Isra'ila wariya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta faɗa a wata sanarwa cewa an ɗauki yanke wannan shawarar da muhimmanci kuma manuniya ce kan irin yadda Amurka take bayyana damuwa dangane da wato rauni da ke akwai a UNESCO da kuma buƙatar yin muhimman garan bawul da daina nuna wa Isra'ila wariya. Janyewa ta Amurka za ta fara aiki ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 2018. ‘Yan sa'o'i bayan sanarwar, Isra'ila ma ta sanar da cewa za ta fice daga kungiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Rundunar sojan ƙasar Pakistan ta sanar yau Alhamis cewa ta ƙwato ba Amurka Caitlin Coleman da mai gidanta ɗan asalin ƙasar Canada Joshua Boyle da 'ya'yansu uku daga wani yankin ƙabilu da ke kan iyaka da Afghanistan. Iyalan sun ɓace ne a Afghanistan cikin shekara ta 2012. Ƙungiyar Taliban kuma ta ɗauki alhakin garkuwa da su.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Lethes Gresham da ta haɗa da kuma ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yau Mr. Shedrack Franklin, ni Ibrahim Jirmai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.